نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sannunmu da saduwa a wannan majalisi mai tarin albarka, majalisin da muke karatun al-aqida al-islamiyya. Muna nan a cikin wannan littafi mai tarin albarka, usulu salasa, littafin babban malami al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab. A satin da ya wuce mun tsaya akan farkon littafi. Mun riga muka fada muka ce shimfiɗa ta ɗaya da ta biyu, duka wannan daga bayan shi Muhammad bin Abdul Wahhab ne almajiransa suka ƙara wannan matashiya saboda mahimmancinta. Asalin littafin ya fara daga faɗin sai inda muka tsaya a lana ita yau, wa iza qila laka man rabbuk. A nan ne muka ce shi ne asalin littafin, saboda malam yana magana akan asalai guda uku da yake wajibi akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ya sani, wanda su ne asalai wanda idan mutum ya mutu Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake turo mala'iku su yi masa tambaya a kai. To shi ne satin da ya wuce mun tsaya faɗin malam da ya ce wa iza qila laka mal usulu salasati allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha fa qul ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa dinuhu wa nabiyyuhu muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anani mu kai dogon sharhi har lokaci ya riga yau, kuma za mu tashi akan wannan. Na'am malam. Malam yake cewa fa iza qila laka, da za a tambaye ka kai mai karatu ko kai musulmi wanda kai imani da Allah, wani ya tare ka ya tambaye ka ya ce mar rabbuk, wane ne ubangijinka, to me za ka gaya maka? Fa qul, malam yace za ka ce rabbi Allah, ubangijina shi ne Allah, allazi rabbani, wanda ya jibinci renona tun lokacin da babu ni ya samar da ni, bayan ya samar da ni kuma ya ci gaba da renona, wa rabba jami'i al'alamina bi ni'amati, kuma shi ne ubangijin dukkan talikai ga baki ɗaya, sannan kuma shi ne ya reni ko yake renon dukkan talikai ga baki ɗaya, bi ni'amatihi da ni'imarsa, wa huwa ma'budi, shine abin bautana, laysa li ma'budin siwahu, bani da wani abin bauta in ba shi ba, wal dalilu qawluhu ta'ala, saboda Allah ta'ala ya ce alhamdulillah, yabo da godiya su tabbata ga Allah. Wane ne wannan Allah? Shine rabbul alamin, rabbil alamin shine ubangijin talikai. Sura Al-Fatiha. Wa kulli ma siwa Allah, dukkan abun da ba Allah ba alam. To yana cikin waɗannan waɗanda Allah ya halitta, wato duk abun da ba Allah ba to ba abun bauta bane. Malamai suke cewa kullu ma siwa Allah, dukkan abun da ba Allah ba alamun, alama ce da take nuna akwai wanda ya samar da shi. Wa ana wahidun min zalikal alam, ni kuwa ɗaya ne daga cikin waɗannan samammu. Wannan shi ne abinda malam ya faɗa a cikin littafinsa. wato da mai tambaya zai tambaye ka bisa kaddarawa yanzu da kake raye inda za a tambaye ka wane ne ubangijinka to wannan ita ce anka to kuma haka bayan ka mutu in yanzu ba tambaye ka ba to kana shiga cikin kabarinka idan muka binne ka muka danne ka da wannan kasar mai yawan ana juyawa ana tafiya to tambayar da za a yi maka kenan wanda bi ya samu ansa farko to zai samu ansa ta biyu wanda bi ya samu ansa ta biyu zai samu ansa ta uku to wanda bi ya samu ansa ta uku kuma to ya cinye jarabawa sa 100 anan babu a ce ya samu kashi kaza bisa 100 a'a in ka ci ka cinye duka in ka faɗi duka an fahimci wannan wato idan ka ci ta farko to za ka ci ta biyu idan ka ci ta biyu za ka ci ta uku idan kuwa ka faɗi ta farko to ka faɗi ma gabaki ɗaya sauran ma gabaki ɗaya dama ba sai an tambaya ba wato ina malam ya samo wannan tunanin nashi na cewa a sallai guda uku da suke wajibi ga kan kowane ɗaya daga cikin musulmi ya sani wannan ya zo a cikin hadisi ingantacce ta tabbu'i iqrar bin diddigi cikin karanta qur'ani da karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne malam Allah ya kintsa masa wannan tunanin na cewa waɗannan su ne tambayoyi guda uku wanda ya sa suna asalai usul mun riga mun yi bayani cewa su ne asallai guda uku da ya zama wajibi a kan kowane mutum ya sani hadisin barra'u kan azi hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya tafi makabarta kamar yadda barra'u yake ba da labari da ya tafi makabartar nan barra'u yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iza ba a riga an tona kabarin ba ana cikin tonan kabarin ne manzo Allah ya isa da manzo Allah ya isa sai ya tsugunna tare da dukkan sahabbansa tunda annabi ya tsugunna kaga da sauran sahabbai za su tsugunna manzo Allah yana tsugunne sai ya dauki wani tsinke ko kara yana karta shi a ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace le misli hadha fa aiddu saboda irin wannan abin da kuke gani abin nan da ya kawo mu nan to kowa ya guji kowa ya shiri saboda me wato kamar yana ishara saboda kwanciyar kabari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi bawa idan an rufe shi ana rufe shi kuna juyawa kuna tafiya to mala'iku za su zo su yi masa jarabawa za su yi masa jarabawa a kan abaibai guda uku abu na farko shi ne wannan tambayar maza Allah yake cewa har yana jin ƙarar tafiyarsu ma maza Allah yake mumini mai imani wanda ya rayu a bisa jin Allah to Ubangiji zai tabbatar da shi a bisa abin da ya rayu a kai shine fadin Allah yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah fi Allah yace wa yudhillu Allahu adh-dhalimin a cikin suratul ra'd Allah yana tabbatar da waɗannan waɗanda suka yi imani bil qawli thabit da zance wanda yake tabbatacce القول الثابت أنم عبد الله أن أبس يفسر عتد شوى إفتي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فالله زي ثبت الدواء لسك إيماني أكون وننزل شن في الحياة الدنيا كما يدي ثبت الدسو على يوسف الدنيا صلى الله عليه وسلم تتابع قوة بس يا الله وعلى الله ما تنبين أن تفرقوا لذائي مصوى برزك sai ubangiji ya ba su dama su ansa wannan tambaya da aka yi musu wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah sai ya batar da waɗanda suke azzalimai azzalimin anan ana nufin wanda suka rayu a bisa shirka ina fata ana fahimta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan dogon hadisi sai manzo Allah ya faɗi waɗannan tambayoyi guda uku ko guda hudu kamar yadda wasu malamai suka ambata waɗanda wanda duk ya samu ya rayu a bisa wannan kalmar sai Ubangiji ya bashi dama ya ci jarabawa ya amsa wannan tambaya yana amsa wannan tambaya shikenan ya riga ya ci jarabawa sai a bude masa kofar wuta sai ya ga yadda wutar take daga nan a cikin kabarin nan za a bude haka sai kawai sai ya ga jahannama kawai ga ta nan mana nan take sai ya rude sai a mai sai a rufe sai a bude masa kuma aljanna ce waccan wutar da kake gani ita ce da za ka shiga da ka kasa amsa waɗannan tambayoyi sai a bude masa aljanna kuma sai ya gani imar da ke ciki ya ga iyalinsa ya ga abin da Allah ya masa tattali sai ce ya Ubangiji a tayar da kiyama mana domin in je in haɗu da ƴaƴana da zuri'ana da kuma gidana sai Allah ya ce a mala'iku za su ce kwanta akwai sauran lokaci amma bacci ko kwanciya irin wanda sabon ango yake yi da sabuwar amaryarsa kuma sabon angon wanda yake cike da soyayya tana son shi yana son ta irin wannan baccin za ka yi ina fata ana fahimta amma wanda ya kasa cin jarabawa fa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce mala'ikun za su buge shi da guduma guduma kuma ta ƙarfe sannan bayan ta ƙarfen kuma an mata wayarin da wuta idan suka buge shi duka guda ɗaya sai ya nutse ƙasa sannan ƙasar ta sake turo shi sannan bayan haka ƙabari ya haɗe shi har sai haƙarƙarin wato ƙasusuwan haƙarƙarinsu sun saba da juna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata to wanda Allah ya jaraba ya rayu a bisa kalmar amma kuma da waɗansu abubuwa can da can waɗanda ba za a rasa ba to shi wannan zai samu dama ansa tambayar bayan ya sha wahala da dukan mala'iku mai tsanani sai ya tuna in ya tuna ya ba da ansa shi kenan sai a abin nan an kankare masa wancan abin nan ɗin ke amma shi arne da wanda ya rayu a bisa shirka to shi wannan kawai dama ba zai iya ansa tambayar ba hahu hahu ne mana ban sani ba ban sani ba shikenan sai duka daga nan an duke shi kuma sai a buɗe masa a yi masa wayarin ɗin wutar jahannama a nan cikin kabarin tun kafin kiyama ta tsaya ina fata kuna fahimta to malam yana ishara da wannan hadisi ne wanda manzo Allah ya faɗi waɗannan tambayoyi tambayoyi ne guda nawa tambayoyi ne guda uku wasu malaman suka ce tambayoyi ne guda huɗu guda uku guda hudu a cikin kabari guda hudu idan ka tashi daga kabarinka kafin ka motsa kafarka tambaya ta tara duk wanda aka yi ma ita a ranar tashin kiyama to kawai wuta zai shiga ina fata ana fahimta waɗannan su ne tambayoyin farko na kula da ake yi a cikin kabari to duk wanda ya samu dama ya ansa waɗannan tambayar ta farkon nan in ka ansa ta to duka gabaki ɗaya sauran guda bakwai ɗin za ka ci jarabawa tambaya ta tara dama kafirai ake mawa idan sun ga wutar ga sunan sun ganta ƙuruƙuru Allah zai ce alaysa hadha bil haqq alaysa hadha bil haqq shin wannan ba gaskiya bace ba a duniya ana gaya muku akwai wuta kuna cewa ƙarya ne wannan yanzu da kuke gani ba gaskiya bace ba qalu bala wa rabbina za su ce mun rantse wannan shi ne gaskiya gaskiya nuraddu ya Ubangiji da ma a mai da mu duniya mana idan an mai da mu za mu yi aiki na kwarai ba irin aikin da muka yi ba Allah ya ce walau ruddu la'adu lima nuhu an da ma za su samu damar dawowa duniyan da sun koma akan mummunan aikinsu ƙarya suke wa innahum lakadibun ƙarya suke ina fata ana fahimta to shi ne malam ya zaƙulo waɗannan tambayoyi sai ya mai da su littafi kuma ya yi su a sigar tambaya saboda in ana yi maka darasi ana tambayarka to wannan ya fi ɗaya da darasin ina fata ana fahimta kuma ya kawo su a sigar tambaya ne saboda mai so ake ka haddace su a cikin zuciyarka tun a yau ansar an baka likit ɗin an baka sata ansa tun a yau ka kiyaye ka haddace amma me zai sa ba za ka manta ba shine ka sanya su a cikin gabanka kana aikata su shine ka kiyaye tauhidi idan ka kiyaye tauhidi to insha Allah haddaka za ta zauna daram amma ko ka haddace sai baka kiyaye tauhidin ba kai ne boka kai ne tsubbu kai ne cultism kai ne kidnapin kai ne sata kai ne fashi da makami to in ba sa aka yi ba in ya tsaya a wadancan laifuffukan to za a matsare ka da duka da kun sai ka ci dan karen duka kana ka tuna idan kuwa shirka ta shiga ciki to kuma gabaki ɗaya ba za ka iya ansawa ba ina fata ana fahimta shine mallam yake cewa in an tambaye kamar rabbuka waye ubangijinka faqul rabbi allah ubangiji na shine allah wannan shine asali na farko da ya kamata kowane ɗaya daga cikin mutane ya sani mallam yake cewa in an ce asalin abu ana nufin tushensa idan da za a tambaye ka menene asali na farko da ake bukata mutum ya sani shine bawa ya san ubangijinsa sanin ubangiji shike sa mutum ya rayu a bisa tauhidin ta yadda kuma idan ya koma zuwa ga Allah zai samu makoma wanda take mai kyau kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa a cikin hadisi za a tambayi mutum addininsa sannan za a tambaye shi kuma musulunci sannan kuma za a tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a tambaye shi me a tambaye shi littafin da aka turo zuwa gare shi hadisin kamar yadda yake wato shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an binne mutum an tashi ya tihi malakani mala'iku guda biyu za su zo masa fa yujina salihi sai su zaunar da shi fa yaqulani lahu za su ce masa man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu rabbi allah zai ce allah shine ubangijina fa yaqulani lahu ma dinuka za su ce to menene addinin da ka rayu ka bauta ma wancan ubangijin naka a kansa fa yaqulu dinul islam zai ce addini na shine musulunci saboda musulmi duk wanda yake bautata ma Allah in dai musulmi ne ya riga ya sani babu wani addini a bayan ƙasa ba musulunci ba Allah ya ce inna dina inda Allah kuma Allah ya ce ba wanda zai bautata ma Allah da wani addini ba ce kawai a kiyama ya zanto hasaran rai wa man yabtaki ghayra islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-kafirin kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce fa yaqulani da hufis ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum menene zaka ce akan wannan mutumin da aka aiko a cikin ku kaga ba ma za a faɗi sunan sa ba wannan mutumin da aka turo a cikin ku me zaka ce akan sa wane ne shi qala fa yaqulu sai ya ce huwa rasulullah ai manzon Allah ne shine manzon Allah sai ya ce muhammadur rasulullah shine annabi muhammad manzon Allah fa yaqulani sai su ce masa wa ma yudrika to ya akai ka gane cewa shi manzon Allah ne fa yaqulu sai ce qara'atu kitaballah na karanta littafin Allah shine alqur'ani fa amantu bihi shine imani wa saddaqtu kuma na gaskata shi ina fata ana fahimta duk wannan fa cikin kabarin ne za ka koyi mutum to kaga mutumin da bai rayu ba rayuwar sunna akan wato ya rayu a bisa bid'a sunna alaihi ya rayu a bisa bid'a da shirka to kaga ai ba zai iya bada wannan ansa ba domin idan ka duba yanzu yan bid'a ba ruwan su da hadisan annabi sallallahu alaihi in ka ga sun karanta hadisi to hadisin da ke magana akan falala ne in ka ga sun karanta hadisi to hadisi ne in ba za a kai ba hadisi ne na ƙarya hadisi ne mai rauni dan me dan su kare abincin da suke ci amma shi mumini zai ce na karanta littafin Allah fa amantu bihi shi ne imani ne domin a cikin littafin in ka buɗe Qur'ani za ka ga shaida mai yawa da suke nuna annabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kansa imani da Qur'anin yana nuna kai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin in baka yi imani da shi ba kaga ba za ka yarda da littafin ba to kana buɗe littafin kuma sai ka ji an ce Muhammadur Rasulullah سياكه چه والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم لا كان چه والذين امنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربي لا كان چه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين za ga ganci lalle hakika annabi manzon Allah ne bizanto uba daga cikin uba ya uban daga cikin ƴaƴayenku ko mazajen da kuke rayuwa manzon Allah bizanto uba daga ɗaya daga cikin ku ba domin duk ƴaƴansa mata maza su riga su rasu walakin rasulullah shi ne ma'aikin Allah ne wa khataman nabiyyi sanan kuma ci kamakin annabawa ne haka ubangiji mabuwayi da dokaka ya gaya mana a cikin suratu al-imran yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin kaga wa ma muhammadun illa rasulun maza Allah mai kasancewa ya ce manzo kad khalat min qablihi rusul kuma manzanni sun wuce a gabanin sa kaga qira'atu kitaballah na karanta littafin Allah fa amantu bihi zine imani bi sannan kuma bayan mai imanin wa saddaqtu na gaskata shi kai imani da qur'ani sai ka gaskata kai yadda cewa shi annabin Allah ne me wannan kalmar take nufi cewa ka gaskata shi shine abaibai guda uku kai imani da shi sannan bayan haka kai imanin cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kace ashhadu anna muhammadur rasulullah sai ya lazimta maka abaibai guda hudu ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akbar واجتناب ما نهى عنه وزجر والله يعبد الله الا بما شرع صلى الله عليه وسلم شيني وصدقت به وصدقت ناكرن تنتابين ده نغي شي منزل الله ني سي كوما نغزغتا شي شيني مي نيما صدا cikin dukkan abun da ya ummul abu nabiyu bayan nema sada'a sannan nani sanci dukkan abin da ya hana koyi tsawa duk abin da annabi ya umurni to nema sada'a a ciki duk abin da ya hana kuma to nani sanci abu ina fata an fahimta wajitina bu mana hana wasgar sai kuma kace wa Allah ya ubadullah kuma ban bautata ma Allah da komai ba illa bima shara'a sai yadda shi ya tsara kaga kai imani da shi kenan kai masa da'a cikin duk abin da yazo da shi sannan kuma bayan kai masa da'a cikin dukkan abin da manzon Allah yazo da shi sannan kuma tasdiquhu fima akbar duk labarin da manzon Allah ya bayar ka yarda daga cikin irin labarun akwai labaru na gaibi yanzu kaga wannan labarin da aka bayar kaga gaibi ne saboda me ai baka ganin mala'iku wannan ta sa ma waɗansu gabaki dai suka karyata saboda suna ganin wai dan rami ne dan kuntatacce a za a yi a ce mala'ika ya shigo a cikin wannan rami to kaga wannan da kusasshiya kwakwalwa ce ta kai su ga haka in ba haka ba ai sai a karyata ma kiyama gaba ɗaya ko tunda ai dan adam bai taba gani ba akwai wanda ya taba ganin wutar jahannama babu gaibu ne akwai wanda ya taba ganin aljanna babu gaibu ne Allah fa mala'iku fa babu wanda ya taba gani so yadda kai imani da waɗancan saboda annabi ne ya ba da labari to kuma dole kai imani da wannan shine na gaskata shi cikin duk abin da ya ba da labari daga cikin abin da ya ba da labari gashi shine idan bawa ya mutu mala'iku za su zo su zaunar da shi kuma su yi masa tambaya ina fata kun fahimta fa yaqulani sai mala'iku su ce wa ma yudrika qara'atu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu زاد في الحديث جابر أن قال أشكين حديث جابر فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين كما يدمو كرنتا فولي يسوني تنبويو يندا أكي ممتو فشيني مالا يسوما قيا مكا أنصر تون أيو دا ذا أتنبيه كوانيني أبنجي كشيني الله أبنجي ناشيني الله shi wannan Allah kuma rabbani shine wanda ya reno ni kalmar rabbu malamai suka ce in an kawo ta aka ce ar-rab rab to ana nufin mai reno in an ce reno kuma kula da abin da kake renon shi yasa ake ce ma malamin da ke koyar da tarbiya sai a ce masa murabbi mai tarbiya saboda me saboda yadda yake kula da tarbiyyar yara yana umurta su da abu mai kyau ya hana su kuma dukkan abin da ba mai kyau ba sai yake kiransa murabbi mai tarbiya to in an jingina kalmar rabbu zuwa ga ubangiji abinda ake nufi da ita Allah da ya halitta shine ya halitte ka lokacin da babu kai ya samar da kai lokacin da kai baka san kanka ba bayan ya samar da kai lokacin da babu kai sai kuma ya ci gaba da renon ka tun kana a cikin mahaifa har zuwa lokacin da ka fito duniya duka shike kula da kai kuma abincin sa kake ci sannan kuma sai ya saita kwakwalwarka ya baka tunani da hankali irin wanda bai ba dabba ba ina fata ana fahimta suka ce in an dangana ta zuwa ga Allah abinda take nufi kenan الذي خلق wanda ya halitta shine Allah ya samar da ita daga babu bayan haka kuma warazaka yake azurta ta domin gaba daya arzikin ta take ci duk halittar da ka samu a bayan kasa to arzikin Allah take ci bayan haka kuma fahada ya shiryar da ita duk halittar da ka sani ubangiji ya shiryar da ita me ari da za ta bi ta gabatar da rayuwarta an fahimci wannan duk lokacin da aka dangana kalmar rabbu zuwa ga ubangiji to wannan nan ma'anonin take dauka to Allah da ya halitta ya samar da ita daga babu yanzu dukkanmu nan cikin masallacin nan shekara 180 da ta wuce babu kowa kowa muna ina shekara 80 da ta wuce Allahu a'lam Allah kawai ya san inda muke to shekara 80 mai zuwa kuma babu kowa anan babu dan da wahala ka samu wanda zai shekara 120 anan dan mafi kankanta watakila wanda ke nan a ce shekara sa 20 kai ko shekara sa 10 ba mai wahala ya kara shekara 100 anan gaba mai wahala a lokacin babu mu ya samar da mu to kuma za a yi lokacin da kuma babu mu shi yasa rayuwarmu babu ta rigaye ta kuma babu za ta same ta an fahimci wannan to wanda ya yi wannan aikin shine Allah shine kuma yake da haƙƙin ka bautata masa kuma shine ubangijinka shi yasa ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya ce mun samar da ɗan adam walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin maki wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min ma'in mahin hakika mu ne muka samar da dan adam a lokacin da babu shi Allah ya samar da kai lokacin da babu kai to bayan ya samar da kai lokacin da babu kai kuma sai ci gaba da renonka kana a cikin mahaifa Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق الله ما يشاء وهو العليم القدير الله shine wanda ya halicce ku daga rauni an ce halitta daga rauni anan ana nufin lokacin da ka fito daga cikin mahaifiya ka dubi yadda kowa yake idan ya fito hannun a dindinkule kana a cikin wata yana ma sai an cire sai kai kuka baka san kai waye ba haka Allah ya samar da kai a cikin wannan launi thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa ana nan sai Allah ya sa karfi bayan wannan launi sai ga guda ka girma duk ga shi mun girma iyayenmu kuma sun tsufa Allahu akbar to nan gaba kuma kai ne zaka tsufan danka kuma ya girma ya samar da kai daga babu kuma yayi renonka kana cikin launi har ka zo ka samu karfi bayan wannan karfi kuma sai launi na biyu yazo bayan wannan launi na biyu kuma shikenan sai mutuwa ta zo an fahimci wannan daga an mutu kuma shikenan sai waɗannan tambayoyi su ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min turabin thumma in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم في الله يقول ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا الله كيلا وانن الله شيني يسامر دك يفكم يلينيك انشي يلينيك سبو دميني امرسا ارزكين سككيكي شيسا ديشي الذي رباني سيشي ورب جميع العالمين بنعمتي شيني يلينيني كم يليني دفكن ملتا سقباكي ديدني امرسا domin lokacin da ka zo duniya ni'ima kala cikin ni'ima a cikin mahaifa ma kala kwace cikin mahaifa a cikin me a cikin ni'imar Ubangiji kake da kuma kariyar ka domin ka duba mahaifa yadda take amma a cikin dan tayi zai rayu wata nawa wata tara a cikin mahaifiyarsa a satin da ya wuce muka dan yi kuskure muka ce za a gusa maka rai bayan ka yi wata shida kuskure ne wani daya daga cikin yan uwa ya tunatar da ni kuskure ne wato sugul na bakari wato daga zaran mutum ya cika 40 guda hudu nake so in ce sai a turo mala'ika shi wannan mala'ikan malamai suka ce daga an diga maniyi a cikin mahaifa wato daga kwanda zai Allah zai halitta da shi cikin waɗannan ƙwayayen maniyin guda miliyan biyu kamar yadda ƙididdiga yau ta nuna tsartawa guda ɗaya na maniyin ɗan adam yana tsarta maniyi ƙwai guda ɗai guda miliyan biyu kowane ɗaya daga cikinsu kuma zai iya zama ɗan adam to ƙwan guda ɗaya wanda Allah ya so ya halitta da shi idan ya zo ya karo da ƙwan matar da ya sauka a cikin mahaifarta domin ita mace kowane wata akwai guda ɗaya ƙwai wanda ke faɗowa a cikin mahaifar yana jiran maniyin namiji ya zo ya kyankyashe shi to idan lokacin ya wuce maniyin bai shigo ba na ɗa namijin to shikenan sai a ruguzar da shi sai ya zama jinin al'ada to inda wannan ƙwan ya je ya haɗu da wannan maniyin ɗan adam ɗa namiji ya haɗu da na mace a cikin mahaifa ana tsira shi in Allah ya so ya halitta to kafin ya zuba a cikin mahaifar zai zuba ne a kan tafin hannun mala'ika mala'ikan zai tambayi Ubangiji ya ce ya rab makhluqun aw ghairu makhluqa rayayye ne wanda za a cika halittarsa har ya rayu ko kuwa wanda zai za a kafar da shi ne a cikin mahaifar ya zanto ba rayayye ba shi yasa ya ce wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma muna tabbatar da abin da muke so mu tabbatar a cikin mahaifar ila ajalin musamman zuwa wani lokaci in wanda yake rayayye ne zuwa wani lokaci shine bayan wata tara ko kuma in mahaifa ta kara sai ya wuce wata tara in mahaifa ta rage sai ya kasa kai wata tara shi yasa Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya nuna cewa ya sani Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يسان قوة ما هيفا أبن تكي أو كان تكي بابا ما هيفا تنقدم كويبا دوة ما هيفا تمشي macen dan adam, macen aljani, macen bishiya, macen kwaro, macen kifi, macen kowace irin mace mai daukaciki Allah yake ya sani. Yace kuma ya san abinda mahaifa take ragewa, ya san kuma abinda take karawa. Abinda take ragewa adadin watannin da aka san cewa ana haihuwa tara ne yayi. To ta iya ragewa sai a haifi bakwai ne. Ya san kuma abinda take karawa. Abinda take karawa sai kaga wani an ce masa shekaran watakila yayi shekara a cikin ciki bai fito ba. Ina fata kuna fahimta. To Ubangiji mabuwayi da daukaka cikin ikonsa ana tsartawa mala'ika zai tambayi Ubangiji. Allah zai ce daga kanka sama. Idan ya tsaga kansa sai a nuno masa tarihin wannan halittar daga lauhul mahfuz. Sunansa, ajalinsa, abinda zai ci, ina zai taka, a gashiwa zai rayu, a gashiwa a ina, a waje kaza, to shekara nawa zai yi, duk da tambayoyi kusan guda jiba tarihinsa nan da baki. Rayaye ne shikenan. Sai Ubangiji ya jibin cire nan ka nan. To kana fitowa duniya kuma shikenan. Ubangiji ya ba da komai wanda zaka bautata masa. Duk abin da ɗan adam yake so shikenan. Kaga yanzu sadda kana ciki, iskar da kake shaka a duniya in kana ciki ne ka jake ta mutuwa za ka. To yanzu bayan ka fito duniya kuma iskar da kake shaka yanzu in an ce ka koma ka shake irin ta cikin kaga babu rayuwa. Shine kenan Ubangiji ya raina halittar sa bi ni'matihi da ni'imarsa. Ni'imar Ubangiji ga ta nan da yawa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Da za ku kididdige ni'imar Ubangiji ba za ku iya ba. Allahu alladhi anzala minas sama'i ma'an. Allah shi ya saukar da ruwa fa akhraja bihi sai ya fitar da wannan ruwan mai ya fitar da shuka ga ta nan. وَسَكَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِهِ Ubangiji ya yassare muku teku jirage ga sunan suna ta kai kawo. وَسَكَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ya hore muku kogi ga yanan kuna ta kama kifi a ciki. وَسَكَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِمَيْ ya sawware muku rana da wata ga sunan dare da rana suna ta tafiya. وَسَكَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ya sakkare muku dare da yini ga gudan rana ga wata ga yini ga dare. Allah ta'ala ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah ya baku duk wani abin da dan adam yake bukata wanda za a ce darurar rayuwa ne. Rayuwa ba za ta yi ba sai da shi, sai da Allah ya samar da shi a bayan ƙasa. Sai Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah ya ce wallahi da za ku kididdige ni'imar Ubangiji ba za ku iya ba. Lallai dan adam mai yawan kafirci ne. To shine Ubangiji mabuwa malam yake cewa wannan shine Ubangiji mabuwayi da daukaka wanda ya rene ni da wannan ni'imar tashi. Sai ya ce kuma bayan haka kalmar Rabbu ta kunshi kuma ya shiryar da halittar shine gwadagar rayuwa. A nan ana nufin wato shiriya a rayuwa ba shiriya ta taufiki ba na ka dace ka karbi ni'imar musulunci ba wannan ake nufi ba. Ana nufin gwadagan tsarin rayuwa. Kowace halittar Ubangiji Allah ya tsara mata hanyar da za ta rayu. Wanda ya yi wannan aikin shine Ubangiji da shine mai yanzu kai dan adam an sanya maka sunnar rayuwa shine ka fita ka nema dan ka samu me ka samu abinci. To yadda aka shiryar da kwakwalwarka cewa ka fita ka yi noma ka samu ko ka yi kiwo ko ka tafi kasuwa, to haka kuma aka shiryar da dukkan halittar Ubangiji ta fita nema. Dubi tsuntsaye, dubi kajin gidanka, dubi agwaginka, kana bude su abinci za su nema. Dubi waɗannan waɗanda ka tsare kenan a gida, to tsuntsaye kuma waɗanda suke a cikin jeji fa, daga dare ya yi sai su tafi su kwanta, gari na wayewa sai su fita nema. Allah ne ya shiryar da kwakwalwarsu. Shi yasa Allah yake sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara. Allahu akbar. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa. Shine yayi halittar kuma ya daidaita halittar. Ka duba yadda halittar ka take, yadda aka yi ka shakli mai kyau. Walladhi qaddara fa hada. Shine Ubangijin da ya kaddara kowane abu ya sa masa daidai gwargwadon abin da ya dace. Fahada sai kuma ya shiryar da ita.
ya shirye ta ita ga me gwagwarmayar rayuwa tsarin rayuwa dubiki ya shi zai je fafitikai nemo abinci ya kawo gida dubi tururuwa dubi anan inda muke in an yi rami akwai dabba a ciki akwai halittun ubangiji me suke ci ina suke samun abinci ubangiji ya shirye da su tsarin rayuwa dubi yadda tsarin rayuwa ka take kamar zuwa kake kana dawowa yanzu nan idan kai shukarka ta je kai girbi yanzu sai ka tsebo abincin sai ka kawo gida kalma nan fa sai ka ba ma dabbobi in ka zo abincin ma in ka cire dusar sai ka ba mai sai ka ba dabbobi ko idan kana da bukata kuma ka kama dabbobin sai ka yanka sai ka ci to su kuma dabbobin wancan abin da ka bari na kalmamin da dusan wanda baka zo sai su ci idan sun ci kuma su kuma sai su yi kashin sa idan sun kashi sai ka eh da kashin kuma sai ka kai gona idan ka kai gona wannan kashin kuma sai ya sake ba abincin da kake bukata ya bashi kuzari da karfi da nagarta sai ka ebo ka sake ci to duka wannan tsarin rayuwa ne wanda yayi wannan shine Allah ta'ala shine mai shine mahaliccinka shi ake so kai imani da shi kuma shi ake so ka bauta kama yanzu ke yanzu kana cin dabbobi zaka ci kowane irin kwaro in kana so to shikenan kana mutuwa kuma shikenan kai kuma bayan wani lokaci sai tsutsutsun sai su cinye ka gaba ki da babu dan adam gaba ki to wanda ya tsara wannan rayuwar shine Allah shine ake bukata ka bautata masa shine mar rabbuk wane ne ubangijinka shine Allah shine ubangiji wannan tambaya wani zai ganta kamar da sauki amma da yawa ta yi wa mutane wahala hatta a cikin alkur'ani domin wannan shine asalin tauhidi amma da yawan mutane sun jahilci wannan shi yasa Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wa ma amana ma'ahu kadan ne waɗanda suka yi imani ta shi ƴan kadan ne Allah cikin surati Yusuf ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum da yawan mutane ba sa yin imani dawa da bautata ma wancan Allah wanda yayi wannan aiki illa wa hum mushrikun ya ce sun rayu suna shirki zuwa ga Allah Allah ce wa in tuti aktharu man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun yace wallahi in ka bi ra'ayin mafi yawan mutane a bayan kasa to za ka bace daga tafarkin Allah menene tafarkin Allah shine tafarkin tauhidi Allahu akbar yace dami yace in yattabi'una su masu yawan nan ba komai suke bi ba illa dhanna fake zato ai muna zaton Tijjani zai cece mu ai muna zaton Abdul Qadir zai cece mu ai muna zaton Kaulaha zai cece mu tun da gashi wani har rantsewa yake ma wai wata ran yana bacci kawai sai gashi ya zo masa mutumin da ya mutu yau shekara kusan 50 fa Jami Ibrahim Kaulaha in ban manta ba ya mutu a 1970 wani abu 1970 ya rasu ko 1971 ko 1970 ta ga yau kusan shekara 50 kenan 50 ba biyu 1970 mutumin da ke rayuwa fa a cikin maulidin nan fa bane yace ai yana kwance watan kuma wallahi har rantsewa yi za ka yi mamakin mutumin in ka gansa da babban riga da ya sa kwarkwar jalle daga kandiri mutum cikakke mai kamala wallahi har rantsewa yace wata ran da daddare kawai ya zo masa ya kwankwasa kofa waɗanda ke bin mu a shafin wasu wani dan kowa ya yi sharing ɗinsa abin wai sai ya zo masa ya kwankwasa masa ya ce fito da ya fito sai ya gansa da wasu fikafikai sai ce hau sai ya hau su kalila a sama to kaga to kaga wannan aibin to ne in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakrusun Allah yace ba komai suke akan sa ba ya ce shaci fadi in ji ba hoshi kawai mutum ya ci abinci ya koshi ga mutane gaban sa kamar yadda na sa ku gaban sa koshi kenan duk abin da ya fito bakin sa ban abin ba ruwan sa kawai caci fadi kawai Allahu akbar shi yasa Allah wani wurin yace wa qalilun min ibadi yashku kadan ne kwarai suke gode mana neman ubangiji amma mafi yawan mutane za su wayi gari ne suna shirika a cikin suratul Dawud Allah ta'ala yake yake magana akan annabi Dawud yake cewa ai kadan ne suke yin imani yake wa zanna Dawud annama fattanahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an kafin ne yake illa alladhina amanu wa amilu salihat wa qalilun ma hum kafin nan wato idza kalu alai khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushdid wahdina ila sawa'i sirat wa dhanna da annama fattannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa ana faghfarna lahu dhalik hadde zuwa inda yake kadan ne kwarai illa alladhina amanu wa amilu salihat wa qalilun ma hum sai dai waɗanda suka yi imani ɗan kaɗan daga cikinsu Allah ya ce kaɗan ne waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ya ce ɗan kaɗan ne daga ciki saboda haka wannan shi ake kira ar-rabbu to wannan rabbun shi ne ubangiji wanda yake da haƙƙin a bautata masa shi yasa da yawan mutane za su ɗauki tambayar ƴar kaɗan ce amma ta ƙunshi ma'ana da yawa kuma kaɗan ne daga cikin mutane suke fahimta shi yasa hadisi ingantacce inganta daga Shariq ibn Suwayd as-Saqafi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya masa cewa yace mahaifiyata ta zo rasuwa lokacin da ta zo rasuwa sai ta yi min wasiya cewa in samu baiwa in kyanta ta yanzu gashi na samu baiwa zan kyanta ta ya ka gani ya ma'aikin Allah sai manzon Allah yace zo man da ita sai ya ɗauko baiwa ya zo da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tambaye ta yace mar rabbuk wane ne ubangijinki sai wannan baiwa ta ce Allah Allah shi ne ubangijina sai manzon Allah ya ce man ana to ni kuma wane ne ni sai ta ce anta rasulullah kai ai manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce itaqaha fa innaha mu'mina yan tata kuna ita zan mu'mina kaga tambaya ce mai sauki wani zai ga kawai yan kalmomi ne yan kaɗan wane ne ubangijinki Allah ni kuma waye kuke kai manzon Allah ne wani zai ɗauka magana ce kawai ta fatan baki in ka haddace magana ta ƙare ba nan gizo ke saƙa ba aiki da abun ake buƙata ina fata kuna fahimta faɗin sa shi malam mai littafi yake cewa ubangiji na wanda ya rene ni kuma ya reni dukkan ƴan adam gabaki ɗaya wannan reno ya rene su ne da ni'imarsa ubangiji mabuwaye da ɗaukaka da ayoyin da muka karanto ya nuna cewa duk ya samar da komai wa sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ubangiji ya yassare maku duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ubangiji ya halicce shi ne dan mai dan ƴan adam su baututa ma Allah baututa ma Allah idan ka duba duk halittar da Allah ya yi ba wanda aka fifita kamar ɗan adam shi yasa ya ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila an karrama shi an ɗaukaka shi a bisa dukkan sauran halittu duk abin da ka gani Allah ya samar dan ɗan adam ne ya baututa ma Allah ya zauna duniya ya ji daɗin bauta zuwa ga Allah amma sai ya kasance kaɗan ne suke gode ma Allah ina fata kun fahimta Allah ta'ala da kansa yake cewa inda za ku ƙididdige ni'imar ubangiji ba za ku iya ba ni'imar da Allah ya yi ma mutum ɗan adam ba zai iya ba ka duba yadda ubangiji ya shimfiɗa maka ƙasa yadda kake kai kawo a cikinta yadda ubangiji ya gina sama yadda ubangiji ya halicci me ya halicci dukkan abin da kake gani ga nan amma ka danne daga cikin mutane suke godewa to amma idan kace al'alam malamai suka ce shine dukkan abin da ba Allah ba to duk abin da ba Allah ba to halitta ne daga cikin halittun ubangiji ina fata ana fahimta me wannan kalmar take nunawa duk abin da ba Allah ba ashe bai cancanta abota ta masa ba dan me dan ba shi yake kansa ba shi yasa wasu malamai suka ce abin da kalmar alam take nufi tana nufin kowanne ɗaya daga cikin halittar ubangiji sammu alaman an ambace shi aka ce masa alam li'annahum alamun ala khaliqihim Utsaimin yake cewa duk abin da ba Allah ba idan ka gansa to alama ce da take nuna samuwar wanda ya samar da shi shine Allah kun gane abin da yake nufi abin da yake nufi yanzu in ka ga fankan nan ai alama ce da ke nuna akwai wanda ya samar da ita ba ita sai kanta ba ko dole kana ganin ta ka san cewa ba ita sai kanta ba to tunda ba ita sai kanta ba to kai ka kalli kanka alama ce da take nuna akwai wanda ya samar da kai in dai motar da kake hawa handset din da kake amfani da shi electronics da kake amfani da su abincin da kake ci da duk abin da kake tasarrufi da shi daga ka gansa ka san akwai wanda ya samar da shi to kai din ma ya kamata ka gane cewa alama ce da take nuna akwai wanda ya samar da shi shi yasa sai aka ce masa alam domin me alama ce ta me da ke nuna akwai wanda ya samar da su wa malikuhum to wanda ya samar da su din nan wanda ya halice su shine kuma mamallakin su wa mudabbiruhum to kuma shine ke jijjiya al'amuran wannan shine ar-rab ina fata kuna fahimta ya samar da su bayan ya samar da su kuma shi ne mamallakin su ba wanda ke da ta cewa a cikin halittar ubangiji Allah ya ce quludu allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihi ma min shirkin wama lahu minhum min zahir duk waɗanda ake bautata ma wanda ba Allah ba to ba su iya halitta ƙwayar zarrar da take a cikin sama ko ƙasa ba wama lahum fihi ma min shirkin ko ba sa tarayya da Allah a cikin halitta zarra wanda take a ƙasa ko sama wama lahum min zahir ko ba su da ta cewa a cikin halittarsa to tunda ba su da ta cewa a cikin halittarsa aje ba su cancanta a ɗauki hakkin Allah ba su bace tunda su ma halitta ne daga cikin halittar ubangiji kuna fahimta in an ce zarra wasu malamai suka fassara shi da cewa jinjirin kiyashi to jinjirin kiyashi kiyashin ma ga baki da ya yake ballantana jinjirinsa wasu ka ce in an ce zarra in ka buɗe window akwai wasu halittu da za a gani suna motsi to guda ɗaya ita ake kira zarra to duk waɗanda ake bauta sama waɗanda ba Allah ba ba su halicci wannan ɗan ƙwaron guda ɗaya da kake gani ba in ka buɗe ƙofa a cikin sama ko a ƙasa ba su da mallakar ko ba su tarayya da Allah ba ko ba su da ta cewa cikin abincinsa Allah ne ke da ta cewa ina fata kuna fahimta shine Utsaimin yake cewa to lokacin da aka ce alam ana nufin alama ce tawa ta wanda ya samar da wa ya samar da ɗan adam bayan ya samar da ya halicci ɗan adam sannan kuma ya mallake shi sannan kuma yake jijjiwa al'amarinsa ubangiji shi ke jijjiwa al'amarin sai ga an haji mutum shi ba kowa ba amma ya zama kuma shine shugaba a yau talakkan talau sai zama shine shugaba ya rike kudin gaba ɗaya suna a hannunsa Allah ji kan wani masani daga cikin manyan mazan jiyanmu ko san masanin Kano ya ce ai dukkan nan da kake gani sai 'yan siyasa saboda 'ya'yan talakawa ne dama can gidansu babu komai ba su taso suka iske ana ciyar da mutane a gidansu ba to shi yasa duk abin da suka samu ɓoyewa za su ba aya ba ce ba ƙur'ani ba ne amma dai magana su tana kama da gaskiya in ba haka ba mutun ya ebi dukiyar da da za a kara masa shekara 1000 ba zai cinye ba amma kuma har yau dukiyar ba ta yi shi ba sai ranar da zai taimaki mutane ba to wannan wani irin dan adam inda ya tashi ya ga a gidansu akwai katuwar tukane ana ciyar da mutane ya san cewa da masu kaga ba zai ruwa ba amma da ya tashi shi kadai ne tukunya gidan an gama kawai yikenan sai abu ne yikenan duk abin da yazo kawai daukewa zai sa a jiwon Allah sauke mallam yake cewa to wannan shi yake kira ubangiji wato in an ce alam ana nufin dukkan abin da ba Allah ba kuma ganin dukkan abin da ba Allah ba in ka gansa alama ce da take nuna samuwar wanda ya halicci abu ina fata ana fahimta don ga ba wancan abun ba zai samu ba ban sani ba kuna fahimta to fadinsa kuma da ya ce mar rabbuk wane ne ubangijinka wannan ba wai ana nufin tauhidi na rububiyya ba kamar yadda muka yi bayani a'a ana nufin gaba ɗayan tauhidi duka gabaki ɗaya ke nufi don tun da shi ya samar da kai ya samar da duk abin da kake so to kuma shi ke da haƙƙin ka bautata masa shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yake cewa wato shi ubangiji shine ar-rabbu wanda ya dace ame wanda ya cancanta bayi su bautata masa gabaki ɗaya to kuma duk wannan gabaki ɗaya kamar yadda muka faɗa ni'imar ubangiji yare ni bayin ne da ni'imar idan ka duba ni'imomin ubangiji suna da yawa amma mafi girman ni'ima kamar yadda muka ambata satin da ya wuce ita ce ni'imar musulunci da za a ce dan adam ya rasa komai sai musulunci to bai yi asarar komai ba da za a ce dan adam ya samu komai a duniya ya rasa musulunci to ya yi asarar komai ina fata kuna fahimta saboda mai Allah da kansa ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ashe ni'imar da tafi kowace ni'ima ita ce ni'imar musulunci idan Allah ya yoka yi maka gamdakatar ka zama musulmi to ya gama yi maka ni'ima babu wata ni'ima bayan wannan saboda duk musulmi ya sani ai babu a cikin halittar ubangiji ba waɗanda suka kai annabawa da manzanni to annabawa dukkaninsu gabaki ɗaya sun yi musulunci kuma sun roƙi Allah ya kashe su suna musulmi a karatun satin da ya wuce don mun kawo shahid akan wannan to mu kanmu musulmin Allah ya ce kar wanda ya yarda ya rabu da musulunci ya ce yana musulmi ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih sai ce wala tamutunna illa wa antum muslimun saboda me saboda ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan ni'imar ba ta shafi wai abin da kake gani ba kawai ta shafi hatta karan kanka yanzu ka duba jikinka ni'imomin da Allah ya ni'imomin da Allah ya zuba a kanka ni'ima ce wanda take mai yawa bayan ni'imar musulunci da Allah ya faɗa ya yi maka to kuma ka dubi kai karan kanka yadda Allah ya gina ka dubi ni'ima guda ɗaya tun da an ce lokaci ya kusa lokaci minti biyar ya rage dubi ni'imar da Allah ya yi maka ta mai ni'imar da tafi kowace ni'ima bayan musulunci shine ni'ima hankali in kana son ka gane cewa hankali ni'ima ne to je ka gidan mahaukata a lokacin za ka gane cewa ba abin da ya kai hankali ni'ima a jikin ɗan adam domin daga an zara hankalin shi ke yanzu nan sai ka shiga ɗaki duk sanyin nan ka shiga ɗaki ka rufe ɗaki ka sa mayafi amma mahaukaci a kan bola zai kwana amma a haka kana tunani Allah bai maka komai ba a kan bola duk sanyin nan kai wani ma a cikin kogi za ka iske shi yana bakin kogi wani kuma ka duba a makabarta zai kwana saboda mai an zara hankalin daga gare shi ya zama dabba ashe ba ni'imar da ta kai hankali shi yasa ubangiji maurare da dama yake magana da hankali yake magana da ilimi wani lokacin yayi magana da hankali in yayi magana da ilimi to a nan ana magana cewa ai masu hankali ne ke yin ilimi in baka da hankali wani ilimi za ka yi yanzu da Allah ya ce innama yakhsha Allah min ibadihi sai ce al-ulama don me sai da ilimi sai da hankali ne ake yin ilimi to shi yasa sai ake kwadaitar da kai kai ilimin Allah yake wa tilkal amsalu nadribuha linnas sai yace wa ma ya'qiluha illa alalimun misalai da Allah ke bugawa ba masu gane su sai masu me malamai su malaman nan aidan suna da hankali ne shi yasa wurare da dama Allah yake inna fi zalika laayatun liqaumin ya'qilun a cikin wannan akwai ayoyi gawa masu hankali inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أقوي آية أبن لورا جوا جمتها ديوان أن تسكي ما صحن كي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سو دمي ذاتي تناني دمي ذاتي تناني إنسنا لحن كي لكينا أنشنا حن كي لبابو تناني shi sai ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha me yasa ba za su tunani akan alqur'ani ba afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghayrillah dunnan da hankali ake magana shi yasa da aka ambaci wadanda ba su da hankali wadanda ba aka halitta bauta sai aka ce ai ba sa da tunani ba sa yin tunani ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها سنة ذكرتها وباسة تنهي ذكرتها سبو دمي سنزو ما هو كتاكي ولهم أعيون لا يبصرون بها سنة إلى نوع ما باسة قلي ولهم أعذان لا يسمعون بها أكل شيء سي الله يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون سبو دمي سبو لباسة تنهي sun zama mahaukata sai Allah ya kore abin gaba shi da gaba ne ka duba kuma ni'imar ci da sha da yi maka yanzu ubangiji mabuwayi da tsakaka shi ya maka ci ya yi maka abu mai daɗi ya yi maka harshe ka duba ni'imar ciki da ya yi maka yanzu kowa cikinsa akwai bayan gida amma kuma ba wari ba komai yana zaune a cikin mutane inda Allah ya ga dama sai yayi hotonsa ga inda yake ga nan ruwa nan kai nan waye amma bai yi ba ni'ima ce domin ga wani can a asibitin bayan garin ake son ya fita ya kasa ka duba ni'imar sha da Allah ya yi maka ga wani yana son ya sha ruwan amma ba dama tambayi masu cutar koda ka ji yadda su azabar da suke sha amma a haka kai don an barka talaka tana ga Allah bai maka ni'imar komai ba shi yasa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai lokacin khalifancin Harun al-Rashid ɗaya daga cikin ainihin shugabannin Abbasid Khalifa wanda ya gina shine ake cewa shine babban wanda ya assasa wannan daular Harun al-Rashid ya mulki kusan ka iya cewa ɗaya bisa biyun duniya a lokacin wani malami ya shigo fadarsa zai masa wa'azi fada mai girman daraja a wancan lokacin haka kuma irin ta wannan mulki na kafaita mulki na musulunci ya shiga fadarsa bayan ya shiga sai khalifa ya sa a kawo masa ruwa zai sha aka kawo ruwa aka zuba a cikin tambulan din karau ya tsaga ruwan zai kai bakinsa sai malamin yake cewa ina hada ka da darajar gida da kuma dangantakar da kake da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu da aza a ce an hana ka ka sha wannan ruwan a daidai lokacin da kake bukatarsa da menene za ka fanshi wannan ruwan idan aka ce an hana ka ka sha ba za a baka ka sha ba a matsayinka na mai mulkin duniyar musulunci sai ka ba da wani abu menene ka ba da abin da ka fi so sannan a baka ka sha ruwan menene za ka bayar yace wallahi zan ba da rabin mulkina akan me akan makwaron ruwa sai ya dauki ruwa ya sha bayan ya sha ce to ina kara yi maka magiya da dangantakar da take tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam da yanzu ruwan nan da ka sha za a rike shi a cikinka kana bukatar ya fita kai fitsari a ce ai ruwan ba zai fita ba sai ka ba da abin da ka fi kauna a duniya me za ka ba ya ce zan ba da ɗayan mulkin
yace to Allah wadaran mulkin duniya wanda za a ba iya bayar da shi saboda shan ruwa da kuma fitar da ruwa ashe ni ima ce ta ƙarshe ke wadaran mulkin da za a ce makwarwar ruwa ta fi shi daraja a ce fitsari ya fi shi daraja domin duk girman mai mulki idan ya kasa yin fitsari kaga zai iya bada mulkin dan me zai samu ya fitsari je ka asibiti kaga waɗanda ake samu wannan roba ka tambaye su kafin a sa roba to amma duk kana ganin wannan duk ba ni'ima bace to kaga wannan shine tashin hankali na ƙarshe wallahu akrajukum min buduni ummahatukum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والابصار والافئده sai Allah ya ce kalilan ma tashkurun kadan ne suke gode mu ni'imar ubangiji to Allah ka samu cikin masu gode mu ni'imar ubangiji mallan dai a takaice abin da yake ishara akan sa ubangiji shine Allah in an tambaye ka wane ne ubangijinka ubangijinka shine Allah wannan da muka lissafo duk waɗannan abubuwan da aka yi sannan kuma yare ne ka da ni'imar sannan dalili akan wannan sai mallan yace Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai shi ya halice su bayan ya halice su kuma ya shiryar da su tsarin rayuwa bayan nan kuma yake renon su yake tarbiyyar su cikin ainihin ba su ci da sha da dukkan abin da suke bukata wannan Allah shike da haƙƙin abautaka masa 100 bisa 100 in ka dauki haƙƙi guda daya 99 ka baiwa Allah sai ka dau daya wanda yake shine haƙƙin sa ka ba wani Allah baya so kuma ba za ka iya amsa wannan tambaya ba kabari Allah ka ba mu ikon amsa wannan tambaya a cikin kaburukan mu Allah ka gafarta mu iyayen mu Allah ka kai rahama a cikin kabarin su abinda duk yafi karfin mu Allah ka isar mana da shi Allah ka kawo mana zaman lafiya a cikin wannan ƙasa Allah ka kawo mana ni'ima da wadata a cikin wannan ƙasa ka kawo mana da yunwa da tsoro da fatara dake damun al'umma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu